ये अवनर कई की अवनर लोग हैं कुमार की मनुष्य अवनर को निश्चित कराया भी है ना ka sanar umma cewa yanayi da hali ya yi da ya kamata lokaci bayan lokaci a shirya irin wannan aiki don a sake fadakar da al'umma abinda yake muhimmi a rayuwarsu na ƙara tabbatar da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duniyar take walagigi da hankulan wasu al'umma wasu miyagun mutane suka bude bakuna suna yakan addinin musulunci suna wasa da hankalin mutane wajen tafiyar da tauhidi suna wasa da hankalin mutane wajen maida mutane bid'o'i da kirkiran wasu firqa wanda suke kira akan cewa ba za a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wayanda suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ba ya zama shine ya yanke hukunci a musulunci suna ganin cewa za su yi tafsirin alqur'ani ne da ra'ayinsu ba da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a daidai lokacin da duniya ke cika da wannan to ba abin da ya kamaci al'umma ahlus sunna tunda kan malamanmu har zuwa matasanmu har zuwa mu ƴan ƙananan ɗalibai irin mu ma mu maida hankali wajen ƙara sanar da mutane menene hakikanin tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan komiti ta gabatar da muhadara sati da suka gabata kamar sati biyu wanda duk wanda Allah ya kaddare shi da zuwa wannan guri hakika ya rabauta da rabo wanda yake mai soka ya karantu da karatu wanda yake mai tasiri hakika dakta ya zuba mana karatu ya bayyana matsayin ahlus sunna akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji wannan karatu ko yana masallacin ko tasika ko a media ya gani ya kala jin cewa ahlus sunna ba ku soyayya manzon Allah bane to munafiki ne wannan karatu ya bayyana matsayar ahlus sunna akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ganin ahlus sunna baya son manzon Allah to shi ne in munafinci yake ne domin mu ne karara saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke cewa yadda muke kira akan tauhidi a kadaita Allah shi kadai kada a hada shi da wani a wajen bauta haka muke kira sai an kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da sako ba tare da an jingina sakon shi zuwa ga wani ba dan haka ne ai yana daga cikin alama da zaka gane cewa mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kadai ya ishe mu shi yasa salati ma sai muka ce salatin manzo Allah ta ishe mu ba zo mu da wata salati ta yaya kake ganin wanda ya zo da wata salati yace ba na manzon Allah ne mafi daraja ba wannan ita ce mafi daraja ta fi na manzon Allah daraja ta fi alqur'ani daraja wai wannan ne sai zo ta muka shi ne masoyin manzo Allah kai maki manzon Allah ne kaga babu gaskiya cikin wannan al'amari to haka dukkan sauran ayyuka da dabi'u da halayya muna kokari ne mu bi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kokarin mu masa kishiya a lokacin da muke ganin wani ya zo da wani abu wanda ya fi na manzon Allah ba mu yarda da wannan dan haka malamai na suka zauna suka ce ni zan gabatar da wannan muhadara kuma suka yi mata take da cewa wajibin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan sati biyu malam ya karantar da mu wajibin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ko muna ƙara bayyana ma duniya mu ahlus sunna mu wahabiyawa mu salafawa haka suke cewa ko mun yarda mun amince mun karɓi wannan suna saƙon da muke gaya muku a matsayin mu na ahlus sunna wahabiyawa salafawa shine wajibi ne a yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu yadda ba da dai a raba kafa a ce anan za a daki na annabi, anan kuma za a daki na wani, mu ba mu yadda da wannan ba. Dan haka maqalar matsala cewa ayyuhal ikhwatul minun إن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم وترك لنا سنته الطاهرة لنهتدي بها في كل شؤون حياتي. الله تعالى يا أيكم من ذن الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي شريت متعنزوها جهنيا مديديتيا جاك من ذن الله بيزود ورقيبا بيزود واسابا bal ba karantarwa kadai yazo yayi ba, har da tarbiyya sai da ya ba wa al'umma, har yadda za a rayu duka sai da ya koyar da mutane yadda za su rayu. Babu wani abin da manzo Allah ya rike fatiya karantar da shi. To a yanzu idan kace ga wani abu da za ka yi, sai muka laliba muka shafa, sai muka gano manzo Allah bai yi irin shi ba, bai karantar da irin shi ba, ba a yi a gabansa yayi shiru ba, ba a yi a gabansa ya nuna amincewar shi akan wannan abu ba, sai mu ce to wannan din dauka mun bar maka naka ne, ba na manzon Allah bane ba namu bane. Da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana sunnarsa wanda take shiryayya, wanda take mai tsarki, ita za mu hau, ita za mu yi aiki da ita, ita za mu yi koyi da ita, don mu kasance muna kan hanya, hanya wanda ta dace. Wa sanatahaddathu fi hadhihi al-muhadara an wujub at-tamassuk bis-sunnah wa qadari mukhalafatiha. Abin da ke kunshi a cikin wannan muhadara shine za mu tattauna ne akan wajibci na yin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da hadarin da wanda ya guje ma sunnar annabi kuma yake ciki. Abu na farko, ta'rifus sunna inda ulama'il lugha. Menene ma sunna a wajen malaman lugha? Me suka dauka kalmar ita sunan sunna din kawai me suke nufi da ita? Malamai suka ce as-sunna fil lugha ita ne sunna a yare, a yaren Larabci ita ce at-tariqa, ana nufin hanya, al-sira, sawa'un kanat mahmudatan aw madhmuma. Kawai abin da yake nufi da sunna ita ce hanya, hanyar nan ta zama ko dai hanya mai kyau ko kuma hanya mummuna. Yare ne ka zabi daya. Ita dai sunna hanya ce, amma hanyar nan ta kunshi hanya mai kyau, ta kunshi hanya mummuna. Da haka wanda ya dauki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dauki hanya mai kyau, wanda ya dauki hanyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dauki hanya mara kyau. Shi yasa suke cewa sanna fulanun sunnatan hasana. Idan kana sun faɗi wannan maganar a Larabce, me suke nufi da shi? Abin da suke nufi shine ittaba'a tariqatan jayyida, wato wane ya hau hanya, hanya wanda take mai kyau. To kaga akasin wanda ya hau hanyar da take kuma ba mai kyau ba, shi ma haka za ce wane ya hau hanya, hanya ba mai kyau ba. Sannan suka sake kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man sanna sunatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama wa man sanna sunatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama. Duk wanda ya rayar da wata sunna, domin suna amfani da wannan hadisi wajen cewa idan ka kirkiri wata sunna, sunna mai kyau, wannan fassaran ko ɗaya bai dace da fassaran wannan hadisin ba, bai kuma dace da fassarar magabata ba, domin baya nufin cewa ka kirkiri wani abu wanda yake mai kyau a yau ka yi shi, a bayan annabi da sahabbai ya zama addini ba zai taba zama addini ba. Menene hakikanin abin da hadisi yake karantarwa? Ai malamai sun karantar da mu yanda ayoyin Alkur'ani suke da asbabun nuzul, su ma hadisi suna da me asbabun wuru. Menene wannan? Ya faru ne a sakamakon wasu mutane da suka zo garin Madina, suka zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Mutane wanda suke talakawa suna cikin wani hali, ga suna tare da makamai amma suna cikin wani yanayi na bukata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su, hankali sai ya tashi, ya tashi ya kutuba, ya ce zuwa ce makamai wayannan bayan Allah, mutane suna zaune suna kallo, yace a taimaka ma wayannan bayan Allah, mutane suna zaune suna kallo. Wani bawan Allah ya tashi ya zabe, yana fita sai ya zo da dan wani abu na abinci na dabino wanda bai wuce rabin mudu ba, sai ya shiga abin da zai bayar, yana bayarwa manzon Allah ya karba, ya yaba ya ji dadi. Shine yake cewa man sanna sunatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama, man sanna sunatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama. Kaga kenan, ai baka isa ka ce dama ba a taimakon addini ba, dama ba a taimakon gajiyayye ba, a wannan lokacin aka fara ba haka bane ba. Abinda annabi ya sa yayi wannan hadisi saboda da mutane suna kallon to da me za su taimaka, annabi na neman abinci, yana neman tufafi wanda za a taimaka ma wayannan bayan Allah, kowa yayi gure. Wannan mutum yace ga abin da zai bayar, sai ya zama da to yanzu kowa kuma yana ta kawowa, yana ta kawowa. Shine annabi yace wanda ya fara rayar da wannan sunna din, da ya dauko abin sunnan ya kawo, duk wanda ya kara bayar da wani abinci a bayansa ko sura a bayansa, to wannan mutumin yana da ladan shi lahirul kiyama. Kaga shine fasahar da ya dace da shi. Da haka maganan cewa a yanzu ka kalli wani salati ko wani zikiri ko wani biki wanda ya dace kai a ganinka, bari ka kawo shi da sunan addini da sunan annabi, ba daidai bane ba, bid'a kai. Da haka mu gane, mu fahimci duk wannan abubuwan da ake kawowa, sai da ana kawo wasu abubuwa, to ai wannan me illan shi a ciki, zikiri ne yi, me illan shi a ciki, kafara bai ne yi, me illan shi a ciki, in annabi bai ba sunan shi bid'a. Domin a cikin ayyukan annabi akwai yadda ya karanta, akwai tsari, akwai lokaci, akwai kaifiya, duk abin da yake da wannan abubuwa, in ka saba musu bid'a kai ba addini kai ba. Dan haka wannan shine abin da malamai suka yi magana akan fassarar as-sunna fil lugha. Menene sunna a islahin malamai? Abin da suka ce as-sunna inda al-istilah shi ma yana nan, akwai istilahil muhaddithin, akwai istilahil usuliyin, duka su masu tarihi saboda ba lokaci da suka rayu bai. Akwai ta'arifin da waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ganshi, suka yi hira da shi, suka je yaki da shi, suka ci abinci da shi, suka yi wasu abubuwa, suka zauna, kaga ya ci abubuwan da wanda ya biyo baya, abinda zai faɗa ba zai daidai da waɗancan ba. Da haka abinda suke cewa shine as-sunna kullu ma uthira 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin أو فعل أو تقرير أو صفة كانت خلقية أو خلقية أو سيرة كانت قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. ومن شيني أبن دمالا مستكما كتعريف السنة إذا كان أسوك لما أهل السنة كبيبي ومن تعريفه إن كان أسوك أيكي للسنة كبيبي ومن تعريفه. Domin abin da suka ce shine ba abin da zai zama sunna sai abin da asalin shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ai gane su usuliyin da suka zo cewa suka yi manu ila, kaga su kuma muhaddisin sai suka ce ma utira, daga ba abin da zai zama sunna sai abin da asalin shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya saba wa manzon Allah akan wani aiki ba sunna ba bid'a yi. Suke cewa shin wannan aikin min qaulin na daga magana ne, manzon Allah ne yace, au fi'lin koko aiki ne, shin wannan abin da ka aikata manzon Allah ya aikata irin shi sallallahu alaihi wasallam, au taqririn ko kuwa abu ne wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aikata a gaban shi ya gani yayin shi, ko kuma suka aikata a wani gurin suka zo su bashi labari ya tabbatar shi kai, aw siffatin ko kuma siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan siffa ta annabi ta kasance khuluqiyya, siffa ce ta halittarsa, au khalqiyya ko siffa ce ta dabi'arsa, khuluqiyya au khalqiyya ko halittarsa ne ko dabi'arsa, an gane ita kai domin akwai wanda yake sunnarsa ce ɗabi'arsa, akwai wanda sunnarsa ce halittarsa. Za mu yi misali a kansu, insha Allah, ko da ba yawa. Aw siratin, ko kuma tarihi ne ya zo da wannan abin. Shin wannan tarihi ne qabla al-bi'sa, kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aw ba'da, ko kuma bayan aiko shi da annabta ne? Tarihi yana jijiya. Shi kai maka ce fa hiya tariqatu nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqida, wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aqida wal ibada, ita ce hanyar sa cikin ibada wal mu'amala, ita ce hanyar sa cikin mu'amala wal akhlaq, ita ce kuma hanyar sa cikin dabi'u. Ya kake yin naka? Shin kana yin naka ne irin yadda manzon Allah yayi, ta hanyar ya faɗa, ko ta hanyar ya aikata, ko ta hanyar gashi nan kai ta lissafawa? Kai ta lissafawa sunna qauliyya. Misali akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi'liya, shi ma mun kawo misali da hadisin Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى حتى ترم قدماه. يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تيكا يطي وندلينا صلى حتى قفاف ونسوكم ملا. كان هنا أيدي لنا أيدي لنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم بلما قوما تكين جدا حديث عائشة عائشة تكتوا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في من إناء واحد. تسمع كذا تسمع أول كذي لما نزل الله صلى الله عليه وسلم أقول يا لوا بدأ هذا هو من إني أي كنسني هذا يوم مساد فما حديث عائشة تكيت سوا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. يتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ينا يوان سن داميت أبو إذن يزو زي يألونا يكن فالا نقوة تقبع تتداما بعد أبو ينجي فالا وبا إذن يزو زي تاتي سومن كنسا يكن فالا تاتي قندران هبني كافن يفالا تاتي مي يكن فالا تاتي قندران داما كافن يتاتي قندران هبو. Haka idan yaro zai sa takalmi, yakan fara sa kafan dama ne kafin ya yi me? Ya sa hagu. Idan zai sa wando, yakan fara sa dama ne kafin ya yi me? Ya sa hagu. Sallallahu alaihi wasallam. To haka duk yaran mun sai kasance Aisha ta ba mu wannan. Sannan har yanzu akwai hadisi wanda yake kara tabbatar mana da wasu abubuwa na ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisai ne wanda suke masu yawa. Mun tsirato misali ne, aka ce su'ila Abu Huraira hal khadama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am, aka tambaya Abu Huraira shin manzon Allah ya rina gemu sai yace eh. Kaga yayi me? Ya rini ko? Wannan ayyukan sa ne. Sannan mu je misali na gaba saboda yin lokaci. Al-misalu sunna fi taqrir wa hiya nawali, sunnar manzon Allah a cikin tabbatar da abu yana daukan malami guda biyu, ya wato yanayin guda biyu. Akwai yanayin da in ya ga abu yakan tabbatar ta ru falam ya akulu wa lam yanha anhu. Khalid bin Walid yace a wani tafsirce muna zauna a wajen manzon Allah fi rana amincin Allah ta tabbata a gare shi, muna tattauna wata magana, muna ta hira, fayatabassama wa la yaqulu shay'a, sai yayi murmushi a cikin magana amma bai ce komai ba. Inda maganar nan bata dace ba da ya tsawatar da su, zaka ya karba ba da suke tattaunawa, ya da ba da suke tattaunawa. An gane jama'a, wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu kari a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce yana tabbatar da lamari wannan lokacin da magana ya zo sai hadisi wasu bayan Allah da suke tafiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su biyu suke tafiya, suna cikin tafiya lokacin sallah ta yayi ba ruwa. Yanzu Allah ya suka ce mu yi taimama mai sallah, sai suka yi taimama, ana kara gaba sai ga ruwa ya samu. Ɗaya ce to gaskiya mu sake tun daga ruwa yanzu mu yi alola mu sallah. Ɗaya ce a ni dai nayi kenan. Ni ba zan sake ba. Ɗaya ce to jira ni. Ni ba zan yi alola in sake sallah. Kaga yadda ake sabani a musulunci ko ba fada ake yi ba, ba sirri ne ma ake yi ba, ba rigima ake yi ba. Sun samu sabani ko ba su samu ba. Amma ɗayan ya zauna ya jira shi. Ya yi alola, ya yi sallah. Aka ci gaba tafiya kuma tare. Da adawa sai aka ba wa annabi labari ga wani abu da ya faru a cikin tafiyarmu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya bibi wannan da ya alola ya sake sallah sai ya ce laka ajraini ma wasaini. Sai ya bibi wanda shi kuma ya sake sallah sai ya ce da shi a sallar sunna. Annabi ya tabbatar ko bai tabbatar ba. Waye da shi bai yi ba a ciki. Allah ya latar da mu. Waɗanda ƙara tabbatar mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tuna wata tawaga. Cikin kutuban da ya yi wa tawaga ɗin sai yake cewa da ita la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi bani Qurayza. Kada ku sake ku yi sallar la'asar sai a bani Qurayza. Ana cikin da jira sai ga lokacin sallah ya yi. To yanzu ya za a yi. Wasu suka ce abinda suka fahimta da maganar Annabi shine mu yi gaggawa a cikin tafiyar mu yana so kafin la'asar mun yi sama Qurayza. Wasu suka ce a su abinda suka gane sallar ne ma ba za a yi tafiya je bani Qurayza. Da haka an samu sabani ko ba samu ba. Haka suka yi kuma Annabi ya tabbatar. Misali na gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da aka samu na tarihi da yanayin rayuwarsa da halayyarsa da abubuwan da ya aikata akwai hadisin Jabir da yake cewa da kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam Makkata yawmal fath wa alaihi imaratun sauda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin Makka akan ta akwai rawani baki. Kaga rawani wani abu ne wanda tun kafin zuwa musulunci Larabawa ya zama musu mai al'ada. Amma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a wancan lokaci ya yi kuma bayan ya yi ne domin an je yawon fati amma an je Madina ke na dawo ko sannan ya daura ya zama mai ya zama sunna da nawa baya al'ada ba al'ada yayi ba inda al'ada ta Larabawa da ya bar musu abu da ya ma hana. Don musulunci ba al'ada yake daure mai gindi ba, al'ada yake so ya daure mai musulunci. Babban malami Sheikh Abdulrazzaq al-Badri da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya sai yake cewa in aka ce al-imama to ana nufin duk abin da zaka sa ka rufe kanka da shi, yana daukan wannan ma'ana. Da haka sai ya kawo cikin tarihin sa'a wato sharhin mai tsayi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daura wani a kansa da hula, ya daura ba hula. Har yanzu wannan kalmar ta sauda ita ma wata bayani yake cewa ba a ce baki dan Annabi ya tabbata yana daura baki ba, a wani lokaci yake daura baki, a wani lokaci yake daura wani kala. Ya to wayannan abubuwa su ne abin da za mu karanta ya zama muke aikatawa a matsayin muna faifayen me, muna faifayen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An zaki rawaitu hadisi daga Jabir bin Amr bin Harith an abi yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaktubu ala al-minbar wa alayhi imama, yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana khutba akan minbari kansa akwai me akwai rawani. Bari mu je gaba ta gaba. Hukuncin bin sunna. Malamai sun tabbatar da cewa ittiba'u sunnati wajibun ala kulli muslim. Bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akan kowane musulmi. Ba ganin dama bane. In dai musuluncin za ka yi to dole ka zama ahlus sunna. In kuma ka ce kai za ka yi musulunci ko ba sunna za ka yi ba, akwai matsala kenan. Akwai matsala kenan. Don haka dole ne ya zama cewa musulmi ya zama ahlus sunna wajibi ne. Sunnan kuma za ta samu ne ta hanyar karatu, karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, don ka samu hakikanin abin da Annabi ya faɗa, da abin da Annabi ya aikata, da abin da aka yi a gabansa ya yi shiru, da abin da aka ba shi labari ya tabbatar, da abin da yake tsari ne na halittarsa ko da ji Allah. wa man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah, domin duk wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah yayi wa da'a, domin Allah yana cewa man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah, duk wanda yayi wa manzon Allah da'a Allah yayi mada'a, wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza, duk wanda kuma ya juya baya ya bidire ya ce ba zai sunna ba bid'a zai yi bid'a ko kafan ka tago, to ka sani ka saba wa manzon Allah ka saba ba Allah, manzon Allah bai zuwa karantar da bid'a ba, da haka in kai bid'a ya bar maka abinka, faman asa sunna faqad asa Allah, duk wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani ya saba ma Allah ne kai tsaye, yasa ya ku matasa, ya ku matasa duk abin da aka karantar da kai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba za ka aikata ba kar ka kyamace ta, ko ba za ka aikata ba kar ka fada da ita, ko ba za ka aikata ba kar ka yake ta, sai ya zama cewa ladan aikata sunnar ne baka samu ba, amma dai baka fada da ita ba, idan kuma kai yake ta ko sai fara da ita ko ka kare ta ta, to zamu ji matsayin ka nan gaba ka insha Allah, domin ayoyin alqur'ani da yawa sun tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin alqur'ani al-yawma ayyatul ladina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni, Allah ya tabbatar mana da cewa kafirai ma sun daiba tsammani sun hakura sun sare da cewa akwai ranan da za su ga bayan musulunci, to idan kafirai ma sun yarda dan bid'a ma idai hakuri kira ba ranan da za a karar da sunna sunnar manzon Allah bayan kasa, sai dai ma ta karu fada da ita kara mata yawa kake yi, da haka Allah ya tabbatar mana da wannan, sai ya ci gaba da cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau kan na cika muku addinin ku, duk abin da aka ce an cika da Allah zai dauki kari, in aka rage ya zama an cika din, shi yasa ɗaya daga cikin Yahuda ya samu Sayyidina Umar yake cewa da shi mun ji kuna karanta wata aya cikin Alkur'ani wanda inda mu ne aka saukar mana da wannan aya din, to da ranar da ayar da mun rike ta a matsayin biki saboda su yake na da biki ne, sai inda Umar yake kaga ni ko na san aya na san ranar na san gurin ina ba gurin na san yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki, shi yasa malaman tafsiri suka ce kalmar al-yawma dinnan tana daukan ma'anar ranar, ranar yaushe, ranar juma'a, tana daukan gurin a ina ne, a arfa, tana daukan lokaci yaushe ne bayan la'asar, yace ka gani ko na san, amma ba mu dauke da matsayin me ba biki, dan mu ba a samu biki ba ko muke masa biki ba, yace ba haka abin yake ba, to kaga abin da ka tabbatar maka cewa dole ka bi sunna ya zama kai ka zama ahlus sunna, musuluncin Allah yake ya cika shi kuma dan bid'a abin da yake so ya koyar ya tabbatar maka da shi shine ya ci jaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana gaya muku cewa ne fa akwai wani abin da manzon Allah da yazo ya koye bai isar muku da shi ba, akwai wani abin da ya kamata ku shiga aljanna da shi amma yanzu ya ci gaya muku, sai mu ne zamu gaya muku, zai yiwu yanzu yana tuhumar manzon Allah da me, da ha'inci, to ha'inci siffan annabawa ne ba siffan annabawa bane ba, to in kana neman asalin da zaki annabawa ba aikata wannan bid'a yayi, domin shi karar cewa ya annabi bai gama isar da sako ba, yanzu zamu gaya muku abubuwan da suka gama isa din a bayan shi ya dinka, alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ban kwana da al'umma ba sai da ya tambaye su bayan saukar wannan ayar, bayan karantar da su, bayan gama tafsirinta, bayan sanar da su sauran abubuwa da ya faru a wannan aikin hajji din, ya tambaye su hal ballaktu, suka ce ballaktu ya rasulullah, hal ballaktu, suka ce ballaktu ya rasulullah, yace allahumma shahad,
Allahumma shahad, Allahumma shahad.
Kuma yau ga lokacin mana manzo Allah bai sanar da sakon ba. Bala ne dawa.
Da haka dole a dawo abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna ko kafar katako.
Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani atii'u Allah wa atii'u Rasula ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da'an nan wajibi ce da umarnin Allah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Dan haka zamanka lafiya shine kai wa manzon Allah da'a, shi kuma yi wa manzon Allah da'a ba riyawa a baki bane. Dole sai zukatanka sun kudurce, dole sai gaɓoɓinka sun aikata. Bai yiwuwa ka zo kana gaya mana da baki kai kana son manzon Allah, kai kana wa manzon Allah da'a, amma kullum aikinka na saɓawa da manzon Allah.
Manzon Allah ya yi rawa? Bai yi rawa ba. Ya jawo sahabbai kan titi an yi rawa? Bai yi rawa ba. Bai jawo sahabbai an yi rawa ba ko? To dan me yanzu kuke fitowa kan titi ku yi rawa da mata da maza ku ce mana sunnar manzon Allah ne? Wani biki ne ko kirgo mu kan ko? Allah ta'ala yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ko Allah ne kai da awan san shi sai ka dawo ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka dawo ta karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine zai koya maka yanda zaka so Allah. An gane? Allah ta'ala ya cigaba da cewa qul ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Ku yi ma Allah da'a, ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a. Idan har kuka bijire kuka ji ba Allah ta baya san kafirci, ashe in bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa, in bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa karantarwansa na aikace, bisa karantarwansa na magana, bisa karantarwansa na tabbatarwa, hatsari ne. Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Haqiqa Allah madaukakin sarki ya sanya muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a matsayin abun koyi, abun koyi wanda yake mai kyau. To ka kwatanta da rayuwanka, ka kwatanta da aikinka, ka kwatanta da addininka, ka kwatanta da mu'amalanka, shin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kake yi ko ko a abin da ya maka dadi kake kirkira na biki, kake kirkira na taro, kake kirkira na kida, kake kirkira na waƙe-waƙe kake yi a matsayin son manzon Allah? Allah da cewa yi mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sanya mana shi ne a matsayin abun koyi. Ya nawa yake cin abinci, ya yake hira, ya yake tafiya, ya yake sa sutura, ya yake, an gane ai, ya yi daidai da naka? In bai daidai ba ka dawo kai irin na manzon Allah sai ka zama ahlus sunna. Ko da baka kira kanka ba, domin abun ba da'awa ba ne, aiki ne. Da'awan kana sa annabi ba zai sa ka zama masoyin annabi ba. Da'awan kana sa annabi kadai ba aiki ba zai sa ka shiga aljanna ba. Dan akwai wanda mun san ya so manzon Allah sama da yadda kake san shi bai shiga aljanna ba. Ashe ba da'awa da baki ba ne, aiki ne. Allah yake cewa walamma ra'a almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ba zadahum illa imanan wa taslima. Kafin an yi wani lokaci yanzu wa ka ce da aka rasa yadda za a yi da ahlus sunna, ya ka ce to ku zo mu yi hadaka, ku zo mu haɗu mu zama haɗu. Ɗan ɗarika daban, ɗan shi'a daban. dan dariqa ba dan shiya bane, dan shiya ba dan dariqa bane, dan kala kato ba dan dariqa ba dan kala kato bane. To da aka buga ɗan shiya su buga su kasa, ɗan dariqa su buga su kasa, ɗan kala kato ko da ba yanzu suka zo tunda na da sun kare aiko ne yanzu da suka zo su buga suka ga ba zai yi ba, sai su ce ku zo mu taru, ku zo mu taru. Wai yanzu ana nan za a yi wani hadaka ko an mai ne? Domin wannan hadakan zai ba mu tsoro ne? Shi ne Allah yake ba mu labari a cikin Alkur'ani yake cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, mu'minai da suka ga taron kafirai da danzan kafirai a ahzab, qalu kai suka ce haza ma wa'ada Allah wa rasuluhu. Wannan shi ne alkawarin da Allah ya yi mana, shi ne alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. داك wannan taren yawan naku ba abin da zai kawo wani ba sai kare tsayuwa akan sunna daram bare ba mu tsoro ba. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وستوقف لا ربا دا قوي سكذو من دا الله صلى الله عليه وسلم سنة هزوة أما تأين تنسى أبوم بس لنسى تكتشي من يإيماني سي الله يتشي من دا الله كتشي رسوكو في إيماني وده كتشي كم مسلنتا أكيتي أني مسلنتي أكيبي أكي إيماني dan ga ta ko wanda yake kira kai musulmi amma bai yi imani ba, to menene zai sa yayi imani din? Shi ne Allah yake ce lokacin da imani zai zama ya shiga cikin zukatan ku, ya zauna kun zama masu imani, shine a samu in tuti'ullah wa rasulahu, sai ya zama kuna ma Allah da'a, kuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Amma kai kullum kana nan ka saba ma Allah, ka saba ma manzon Allah a addininka, a bikinka, a tafiyarka, a cin abincinka, a tarbiyyarka, a komai kuma ka ce kai mabiyin manzon Allah. Akwai gyara kin Allah ya ce ku gyara wannan, sai kun zo kuna san Allah, kuna san manzon Allah, sai kun kasance kuna da'a ga Allah, kuna da'a ga manzon Allah, sannan sai ku zama waɗanda suke masu imani. Allah ya ce innamal mu'minuna, kada sai ce innama, kadai kawai waɗanda suke masu imani, allazina amanu billahi, su ne wanda suka yi imani da Allah, wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah, umma lam yartabu, sannan ba sa kokonto, ba sa kai kawo, ba a samu su wata ran a sunna, wata ran a bid'a, wata ran a tauhidi, wata ran a shirka, ba sa kokonto. Wajahadu bi amwalihim, kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu, wa anfusihim, da rayukansu fi sabilillahi, cikin aka addinin Allah, ulaika humus sadiquna, Allah ya ce wayannan su ne masu gaskiya, as-sadiquna fil islam, as-sadiquna fil iman, as-sadiquna fi sunnati Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ba a komai sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Ka san ko wani shubha da suke shigowa da shi, wai in ka ce bid'a shine abin da aka kirkiro bayan manzon Allah, sai ta ga wai to ai Annabi ma bai sa kube ba, sai bid'a, sai bid'a, Annabi bai magana da fika ba, suka ce a ana magana addini kuma. Abin da manzon Allah ya zo da shi, shi ake rika a matsayin addini. In ka saba wa manzon Allah cewa abin da ya zo da shi ba addini kake yi ba. An gane jama'a? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa man raghiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni. Shi yasa nace muku ya ku matasa ka san so da yawa, sai a karantar da mutum abu, sai ya nuna ga to shi ai lokacin shi kamar na saura, to ai shi matashi ne, to wace ka sunna na tsofaffi ne? Sunnan na ahlus sunna ne, ba na wasu mutane ne daban ba. Daka in ma an karanta da kai wani aka ce wani abu wannan abin sunna ya to kaji kana san abin saboda sunnar manzon Allah ne, ko da kai ba za ka aikata shi ba, sai ya zama ka dai rasa zadan me aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi yake cewa taraktu fikum amrai na bar muku wasu abubuwa guda biyu lan tadhillu ma in tamassaktum biha ba za ku bata ba in dai kun yi riko da su sune ne kitaballahi wa sunnati kitaballahi wa sunnati kitaballahi wa sunnati dan kalaka to ka bata domin manzon Allah da kace kai ma kana cikin taron Muhammadawa to shi manzon Allah yace ba za ka zama musulmi ba ba za ka zama na ƙwarai ba sai ka zama kai riko da littafin Allah kamar yadda kake da'awa sannan kuma kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da kace ka rike alqur'ani amma kake zakin hadisi da ma munafiki ne ba da gaske yake ba saboda alqur'anin da yake ce yayi riko da shi yake tafsiri wai sai zauna kun jira awa daya yana da aya yana bayani kuma bayanin ya saba da abin da magabata suka fassara kai aina ka samu naka wata ra aka rubu aka rubuta mai wata tambaya aka ce wai mutum ne ya sai abu inda yaje saya ya sai zo ije to daga baya sai ya samu labarin yanzu wannan abin ya karu a kasuwa shi kuma gashi da shi a shago shin zai kara kudin na shagon shi ko ko sai ya kara yaje sayarwa dai mu dure yayi mu dure sai ya ce to ai abin da ya kamata zaka auna ne in ka auna sai ka ga cewa yanzu in ka sai da wannan abin in ka koma cewa nan ai na samu wannan bayani kace alqur'ani zalla zari da ma karanta ayan ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sai da malam al-imam al-qurtubi sai da kawo matsala dai 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 guda 32 a ciki wanda duk sun sa wa dan kalaka to kuma yace alqur'ani ya rike dana ƙarya ne yaudara ne kwaciyar kafa ne a wajen wanda ba su gane ba ɗan da ni kuma na shirin ta muku ɗan ƙara kato ba ɗan uwanku ba ne ku da ku rike sauraron abin da kuke da shi na gidi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya rayar da sunna ta to wannan shi ne yanzu duk wanda ya rayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka zagi ahlus sunna kace ahlus sunna ba su annabi shi makiyin annabi ne alhali kullun a masallaci kullun a gurin karatu da ya zauna ba abin da kake ji sai haddathana haddathana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wani masallaci mu da ba kan da littafi mun sa Bukhari mun sa Muslim mun sa Nasa'i mun sa Tirmidhi mun sa karatu muna karantarwa kai kuma kaki ka je ka dauko wake ka sa ka dauko littafi da ba a sani ta kasuwa yadda mu yayi wuya me yasa ba za ku zo ku sa littafin musulunci ba tunda kan alqur'ani zuwa hadisi kullun shi za ku dai karantawa yasa daga san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rayar sunna idan ka samu ga wani abu cikin karatu wanda ga sunnar manzon Allah ne mutane sun yi macci akai mutane sun kwanta ba sa aikatawa sai ka tashi kai wa'azi sai ka kama aikatawa a aikata kai kira a aikata ka shiga cikin manzon da sunnar hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ina misali yanzu a masallacin nan duka ba wanda ya rike aswaki da yin sai mu ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai aswaki na ga mutum daya kaga shi ma ya dauko na shirya sa a baki da ga haka yake sai ka zaburar da mutane sai ka karantar da mutane sai a dawo ana aikata wannan abun ba wai kirkirowa za ka yi ba duk abin da za ka yi a daga alkaranta sai dai me ba a yi yanzu sai ka a tsaya wannan abun sunna ne mutane sun kwanta ba su aikata sai ka dawo sai ka yi wa jiya sai kama yi sai mutane su kama yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya rayar da sunnata wannan shine masoyina kun ji yanda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man ahabbani kana ma'ikil janna duk wanda kuma ya so ni to yana tare da ni a gidan aljanna to amma abin da zai baka mamaki sai ka ji addu'a wani shi ne shi Allah ya ga annabi Allah ya ga annabi to ai ba ganin annabi bane a lahira matsala annaban ya yadda kana cikin al'ummar shi yake cikin ku da ba aljanna shi ne matsala domin ai akwai wanda suke ganin manzon Allah a lahiran ganin bai mutu amfani ba yo wanda suka tafi tarkin sa na al-kautsara ba sun yanda annabi yake ba har ma ya shiga su har ma malaiku suna tare su annabi na cewa ku basu su ƙara ko ummati ummati malaiku sai ai wa'annan da zasu kalli baddalu wa ganyaru ba'dka ba al'umman gaba da yan bid'a ne sun canza addini a bayan ka annabi ya ce to je fasuhan 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 ashe ba ganin annabi bane kai aikin da annabi a lahirin zai yi kai al'umman sa ne yake je ka shine aiki mana bid'a menene bid'a menene bid'a malamai suka ce abin da yake bid'a shine idqalu ma laysa min ad-din fi ad-din idqalu ma laysa min ad-din fi ad-din shi yasa muka ce anan ne suke so su mana wayo wai tunda mun ce kullu bid'atin banana kowane bid'a bata ne ko me bid'a suka ce abin da aka kawo shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da annabi bai yi ba suka ce tsayin haka ne annabi bai sa fanka a masallaci ba ku dan me za ku sa fanka annabi bai sa kube ba me za ku ke sa kube annabi bai sa malama maka ce abin da aka ce ma laysa min ad-din fi ad-din abin da ka kawo shi ne sai ka ce wannan abin addini ne alhali ko ba addini bane domin ana magana ne na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo ya karantar da al'umma shine addini ya ka kan addini muke maka magana yanzu wannan microphone ne eh nayi magana a microphone duka ma masallacin yanzu lada na nawa da nayi magana a microphone koda an sa mun shine nayi magana dan ne ne ta ji babu sai addini bane wannan fankal yadda za mu gane ba mu dauke ta addini ba in ana sanya he mu kashe abun mu in ana zafi ba sai mu kunna dan ba addini bane amma yanzu akwai lokacin da saboda zafi ko sai a daina sallah saboda addini ne akwai lokacin da zafi rana yayi yawa sai a ce abin addini yanzu ana zafi rana saboda addini ne akwai lokacin da za a ce kasa kan tattalin arziki ya kare jama'a kar a fita zakka zai yiwu saboda addini ne amma na ga dama yin cire wannan kuma yin sa sensa min da manga in na ga yin cire da manga yin sa alaji eh alaji sallabe shi ka tuka nan saboda ba ita ce addinin ba an gane ai yuqsad bihi at-taqarrub ila Allah har ma ya zama mutun yana riya cewa wannan abin da yake yi yana neman kusanci a wajen Allah da shi ka kirkiro bikinka haka kawai ba gaira ba dalili ka damu mutane da ihu ka hana mutane bacci ka cika diki ka hana mutane ya sakat kuma ka ce kana addini wani makidi ba da yadda ta kai mai karo ta kai mai karo sai ya ce wai wai ga rawa kuma ga lada to zai yi inda ana rawa a samu lada da manzon Allah ne zai yi da Abubakar yayi da Umar yayi dan duk sallah da kaba kai wannan sallah ya ba wa'anda suka yi sammako suka tafi jihadi suka zara takobi ana tsaron suna tsara ba su yi abin da kai kuma kai ka ce wai ga rawa kuma ga lada ba zai yi ba ba zai yi ba da haka abin da yake addini shine abin da manzo Allah ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu munafatin bid'a duk abin da yake fararre ne kagagge ne bid'a ne ba addini bane wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuma bata ce Allah madaukakin sarki yana ga mana cikin alqur'ani yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim banne dai da waɗannan da suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu gaya muku bin umarnin manzon Allah wajibi ne saboda in ma ka kibi kuma ka yake shi ka maka sun din duniya
ba banza ka ci ba, ba bulus ka ci ba, Allah na nan yana jiranka a madakata.
Dan Allah ya ce yanzu fadan ya karba, a bacci da wanda yake saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna, ko banza a nan duniya ko zaga shi baya cikin kwanciyar hankali. Yana cikin tashin hankali. Wanda da Allah ya jarabce shi da ya gina sunnar manzon Allah ba ga da baccin ka kada shi ba. Ya zafi. Ana gina tafiyar kafa. Malak wannan ma suna da motocin ba rahama bane, ba rufusa bane, yace duk ba su bai yayi tafiyan kafa. Wani ma da ake ganin shi haka haka yace kun san ni fa kowa nawa ne amma ni hauka ne ba na so a ce daga Kano ka je Zaria a kafe wannan kuma ya hauka ne. To kaga ai rashin bin sunna ne ko yanzu Allah bai san mutum musiba ba. Haka mutum ya hada wuta ya dinga shiga ciki a rayuwarka na duniya bai san mutum musiba ba. Mutum yana rayuwa ya dauki makami yana yanka jikinsa a ina addini ya karantar da wannan. Shi yasa muka ce kai mutanen nan ba ku gane ba, in ku biya ma dan kara kafin zai bari ku. Ina ce dan kara kafin ne zai ce ƙarya ne ba ba a yi wani fada tsakanin yace ƙarya ne ba ba yi ba. To kun kunce a yi shi ya ce ba yi ba ina za ku haɗu. A ina ba ku haɗu sai dai haɗin baki ko? Hau yi ba mu azabun alim. A je lahira kuma Allah ya haɗa ka da azaba wanda ke kuma tausan jahannama Allah ya kare mu. Allah ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi ku rika, duk abin da ya hana ku ku halu. Wannan shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hakika. Allah ta'ala yana faɗa cikin Al-Qur'ani yake cewa innal ladina kafaru, lalle wanda suka kafirta, wasaddu an sabilillah, suka katange suka tsare hanyar fahimtar addinin Allah, wa shaqur rasula, suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan an karantar da addini malamai suna karantarwa shari'a ta bayyana su kuma suka ki ganewa, Allah ya ce layyadurullahi shi'a farko ne ba su zalunci Allah ba, ba su kada Allah da komai ba, amma ne matsala wa sayyubu a'malahum, sun yi asaran da ayyukan su ne, aikin su ya lalace. Duk abin da kuke yi na tsalle tsalle da waki waki kuna ganin kun samu lada, to na kirkin da kuke yi ma ya rushe. Saboda me? Saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hatsarin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan. Duk abin da kake yi kake gani shi ma abin da kake addini ne, shi ma abin da kake kana samun lada, to za a wayi gari ba ka da komai na lada. Da ga yin annabi ya tasbihi abin da ya fara tasbihi ka tsaya iyanan wanda lokaci yace ayi kai a lokacin sai ka samu ladan wannan tasbihin. Amma in ka kara misali annabi ya karanta da mu bayan sallah ayi me ayi tasbihi subhanallahi nawa 33 alhamdulillahi nawa 33 allahu akbar nawa, sai ka ce kai jarumi ne gwarzo ne guda 100 zaka dinga yi bayan kowace sallah ladan ka nawa, ba ka da koda ba ka da ladan komai. Dan me ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba? Shi ko manzon Allah duk abin da yake addini ne sai da ya ga mutane da za su yi shi, ko da aka bi aikin hajji ma tunda ya san aikin hajji ne na ban kwana sai da ya dinga zagayawa da su yana gaya musu khudu anni manasibakum, ku riki guraren aikin hajjin ku daga gare ni domin daga wannan sai ku zo ƙara aikin hajji da ni ba. Shi yasa zaka gane sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna girmama annabi, suna girmama sunnar annabi, duk abin da yake ko a gurin ka baka fahimci me wannan abu suna girmama shi. Akwai wani guri a hanyar zuwa maka har ko annabi haka je gurin sai ya je sai zaga ya gurin sai ya dawo sai a ci gaba da tafiya. Wani sahabi haka zo za a wuce shi ma sai je zaga ya tsaya a ce me wannan kai ce haka daga annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wannan gona wannan lambu din da yama sabanta bushara da ya shiga yana zuwa wannan rijiyar sai ya zauna sai ya saka fafin shi ta ciki. Sayyidina Abubakar yana zuwa yace a man sallama da annabi, aka gaya ma annabi cewa Abubakar ne yace ku shigo tare da masa albishi da cewa shi dan aljanna ne. Sayyidina Abubakar yana zuwa sai ya zauna sai ya saka fafin shi ta rijiyar in za a mutu a mutu duka. Sayyidina Umar yana zuwa yayin sallama yace a man sallama da annabi, aka ce ya shigo tare da albishi da cewa shi dan aljanna ne, yana zuwa da ya zauna a bakin rijiyar shi ma sai ya saka fafin. sayyidina Ali yana zuwa sai ya zauna a bakin jin sai dan juya kafarsa haka
aka ce me yasa ne zaka bashi a ciki ba saboda shi sirrin annabi ne yayi irin da wannan annabi yayi ahlus sunna matasa kar ku rena sirrin ku an gane jama'a da haka Allah ya ce ka'idar shi ne sai ya kira masu imani bayan ya ga muku illan rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum ashe duk abin da zaka yi in ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ka ya lalace to dan me zaka rayu shekara 10 shekara 20 shekara 40 60 kana ta ibada mallaka ka ga wani tsoho an yaudare shi an bashi kwaya yana tarawa a titi yana buga mai ganga ina addini ba addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'a li faqad ata'a Allah duk wanda ya min da'a yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Allah da'a wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya saba mun ya saba ma Allah yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkan al'umma ta yan aljanna dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda ya ki kila sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah yanda kake karantar da mu aljanna da dadin da ke cikin ta ba mutuwa ba wahala ba noma ba kiyo ba kasuwanci ba rashin tattalin arziki ba ƙara farashin mai ba ba waye kuma zai ki waye zai ki sai Allah yake cewa man ata'ani da kalal janna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wa man afani faqad aba duk wanda ya saba mushi to ana ta ijabul lokaci hadisi na karshe da zan karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa muna gani ko ba magani wannan yazo ya tsalle yace shine Allah wannan yazo ya tsalle yace yayi mafarki da annabi wannan yazo ya tsalle yace aina wani mawaki ma da ya tuba ya gane yace wallahi tunda manzo Allah ya bar duniya har yau ba wanda ya ga shi da ido balle da kake cewa ya baka wani sako ƙarya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati to iya wuya iya dadi ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar khalifofi na wato shiryayyu da haka wannan shine bin sunna zan yi da'a yin biyayya bisa ga idimin lokaci da yayi shi kan shi karatun na hawo wannan tebur ne bisa ga da'a ga malamai na da suka umurce ni yi haka san umurce ni cewa lokaci yayi insha Allah zan dakata anan abin da na faɗa daidai da shi da ubangiji Allah ya ba mu lada inda na kuskure kuma ajibanci ne da karancin sani ubangiji Allah ka gafarta mana akwai sako na mai martaba sarki rahama yace mai girma sarki rahama kunga akwai mai akwai tsayawa a iyaka kenan nace mai martaba yace mai girma kan da safe a ce akai da fada yace akwai matsalar da ke faruwa a kira hankalin matasa dan Allah mu kiyaye daga an yi wa an ce yega barawo sai duka a kashe cisa yana da wasu abubuwa na ka'idoji da wasu sharuɗa da ka cisa da yanzu ake yi akwai wasu abubuwa na haƙƙoƙi da mutane suke ɗauka a kansu shin ka san me ya sata shin wannan abun da ya sata ya kai matsayin haji shin wannan abun da ya sata hukuncin sa kisa ne shin wannan abu to ma in hukuncin sa kisa ne kai ne ake ka kashe shi ya ku matasa ku ji tsoron Allah ku gane kowane abu yana da muhallinsa akwai gurare da aka ware aka kiyaye don kula da irin waɗannan matakai da haka in an samu matsala irin wannan a kai su ga hukuma shine sako mai girma sai kira Hassan Aminaka muna godiya Allah ta Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah wa
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Abubakar muna fatan Allah subhanahu wataala yayi ma sakayya da aljanna da mu da muka saurara gaba daya da kuma ba mu ikon aiki da nasiyar da aka yi mana alhamdulillah gaskiya banda mun riga mun ajiye ba cewa ba ma so mu wuce ma'ana tsakanin sallar magriba da isha awa daya ko da dan wani abu ko abin da ya gaza haka ba To gaskiya da mun ba mallan dama ya ci gaba da nasiha domin an riga an kwalo kamar da matasa suke cewa sai gari ya waye. To muna fata Allah ya sakanta wa mallan da alkhairi. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfana da wannan nasiha da aka yi mana. Alhamdulillah mun ji yadda wajibcin bin sunnan manzon Allah mai tsira da aminci yake a shari'ance. Mun ji yadda wasu suke wawantar da hankalin waɗansu suke nuna cewa duk abin da kai sai su kalubalance mu da cewa ai wannan abin kai ma kai bid'a. To abin da ake cewa bid'a kamar da muka ji sai abin da ka kirkiro shi kace wannan abin addini. Amma wannan abin ba dama addini bane, kallon TV, hawa mashin, kamar da za su dinga wannan muzancan, wannan ba addini bane. Amma abin da ka tuzo shi kace addini, wannan muna da magana da kai. Dole ka kawo mana cewa a ina manzon Allah mai tsira da aminci ya wannan abin kafin mu yi. Amma in ba addini bane to dama wannan wani abu ne can daban. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah mai tsira da aminci, ya kashe mu akai, ya tashe mu akanta. A wannan lajina kamar da muka faɗi mai suna lajinatu du'atu sunna, wanda jagoranta shine Mallam Abdullahi Husaini, wanda muke wa inkiya da Mallam Anas gashi nan a zaune da ni a ta bangaren haguna, da kuma sauran membobi wanda ga sunan da dama, waɗansu suna bangaren dama na ga su can, waɗansu kuma suna bangaren hagu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora. Alhamdulillah a majalisin namu akwai malamanmu waɗanda suka samu halarta. Akwai shi Mallam Muhammad Sabi, akwai Mallam Sama'ila Husaini wanda ya taso takanasta Kano daga anguwan shi, ya taho don ya shaida wannan ma'ana lajina kuma ya sanya albarka a ciki. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sakanta wa malamanmu da alkhairi, wanda duk wannan karatun da muka yi a ƙarƙashin karantar da mu da suka yi ne, saboda haka suna da nasu ma'ana kaso na lada. Muna fata Allah ya saka da alkhairi. Kamar da muka sani, mun gabatar da muhadara ta farko a hayin gada mai taken wajibcin soyayyar manzon Allah mai tsira da aminci. Ga wannan kuma mun gabatar da ita mai taken wajibcin bin manzon Allah mai tsira da aminci. To nasiharmu na gaba, muhadararmu ta gaba, za mu gabatar da ita ne insha Allah a masallacin da ke kofar gidan Alhaji Awale Lawan Nuhu, wanda ke nan federal tsakiyar gari, ma'ana hanyar anguwan makama insha Allah. Sati biyu masu zuwa insha Allah. Sannan kuma nawa ga wata? 9 ga watan 11 a watan boko kenan a shekara ta 2025 insha Allah. Kuma in Allah ya yarda za a dora a social media kamar yadda aka dora waɗannan din a baya insha Allah. Na'am. Maudu'in da za a yi magana akai insha Allah shine mene? Darajojin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wannan shine insha Allah maudu'in da za a yi magana akai. Idan muka tashi dorawa a social media za a ga kuma waye muhadir din, ma'ana wanda zai gabatar da muhadarar insha Allah. A wannan muhadarar tamu kamar da muka gabatar cewa Mallam Hamza Abubakar shi zai gabatar, sannan kuma mun faɗi cewa akwai Mallam Abdul Mumin Adam shi zai yi ta'aliki. To bisa ga uzuri, ajizanci na dan adam, akwai wani uzuri wanda yake ya bujirowa shi malamin da zai yi ta'aliki, don haka ba za mu samu gabatar da wannan ta'alikin ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya takanta mana da alkhairi, ya sa mu koma gidajenmu lami lafiya. Saboda haka zan miƙa abin magana ga shi ɗaya daga cikin malamanmu don ya ma'ana rufe mana majalisin da addu'a, shi ne
Muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya kawo mu wannan rana, kamar yadda muka yi alkawari cewa insha Allahu a yau za mu haɗu a wannan masallaci kuma a gabatar da wannan muhabara. To da izinin Allah da yardan Allah ta gudana, to muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da kuma ƙarshe. Abu na biyu, kamar yadda shi mai bayani ya kai bayani ya gabatar, muna jinjina tare da godiya da fatan alkhairi ga shi ɗan uwa malaminmu kuma aboki Ustaz Mallam Hamza Abubakar Kurosha, Allah ya saka da alkhairi. Abu Sudai, a ahlus sunna ƙalubalenku, kuma sannan kuma ku yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. A sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ƙara samun tagomashi, kuma tana samun karbuwa a wajen al'umma, kuma tana samun nasara da nasarar Allah, kuma Allah ta'ala yana taimakon waɗanda suke kan sunna. Sunnan nan ba mu ne muke taimakonta ba, ita ce take taimakonmu. Kuma sunnan nan inda take kaiwa ba mu muke kaita ba wallahi, Allah ne yake kaita. Don haka mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma su malumanmu iyayenmu mu ƙara godiya gare su, kuma mu ci gaba da yi musu addu'o'i da fatan alkhairi, wanda ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu kuma iyayenmu shi Ustaz Ismail Husaini Gwambawa, wanda kamar yadda aka sani shi ne shugaba na jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na wannan ƙaramar hukuma na Lere Local Government Izala mai headquarter a garin Jos. Malam Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara girma, Allah ya ƙara daraja, kuma Allah ya ƙara maka lafiya. To kafin mika abin magana ga shi malam, domin ya kamata ya tofa mana albarkacin bakinsa, ya albarkace mu, ya kuma yi mana fatan alkhairi, domin ba za mu iya taɓa yin nasara ba idan ba da yardansu, da yardan Allah, sannan da yardansu da kuma addu'o'insu ba da goyon bayansu ba. Ga kuma alama mun gani malam ya nuna mana goyon baya, malam ya nuna mana yana tare da mu. Da haka malam Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Wannan shuka da kuke malam kun fara ganinta ta fara tsara malam, da saura akwai kafan aka gani malam, gangan jikin na gangan jikin na ba insha Allah. Da haka malam a taya mu da addu'a, a taya mu da addu'a, kuma muna da buƙatar irin wannan goyon bayan naku a bayyane da ɓoye da kuma addu'o'inku a cikin iyamun lailinku. Allah ya saka da alkhairi. Kafin in mika abin magana ga shi malam, za mu yi amfani da wannan dama da a ƙarƙashin wannan lajina da a madadin shugabanninta da kuma dukkan mambobinta da dukkan 'yan uwa musulmi na wannan ƙaramar hukuma, musamman na cikin wannan gari, don mu mika ta'aziyyarmu ga iyalan gidan Alhaji Yahaya Bawa, wanda a ɗazu Allah ta'ala yaka karɓi ɗaya daga cikin uwa kuma kaka gare mu, ɗaya daga cikin matansa. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata. Iyalai da 'yan uwa da taka bari, Ubangiji ta'ala ya ba su haƙuri, Allah ya ba su haƙuri, kuma Allah ya haɗa kansu, Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare ta. To akramakallahu, za mu nemi alfarma domin mu mika maka abin magana, ka albarkace mu na 'yan mintuna kafin mu yi addu'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين نقول ما الله سبحانه وتعالى ميكومي ميكوا واندي من بيوا دوانا الديني نمسلنشي يا أيكم من بيوا حدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم sallam zuwa ga wannan al'umma, sannan hada mu da maliman sunna wadanda suke karantar da mu wannan addini na Allah, wadanda suka gabata Allah ya ji kansu da rahama, wadanda suke rayi Allah ka ƙara mai ilimin sa albarka. To babu shakka wannan guri ya cika da albarka da alkhairi, kuma ina faɗaitar da sauran almajirai ɗan uwana mu ba wannan kwamiti haɗin kai din da ya kamata mu ba shi. Kuma alherin da yake cikin wannan kwamiti, in dai muka yi haƙuri da junanmu, mu yadda za mu yi aikin don Allah, to wallahi Allah kawai ya san iyaka alherin da za mu samu a wannan aiki. Domin haɗin kan al'ummar musulmi, musamman a halin sunna, wannan ya zama wajibi, ba ganin dama ba. Mu ajiye san ranmu, mu ajiye damuwanmu, mu tsaya mu rayar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya rayar da mu, ya rayar da gidajenmu, ya rayar da garurukanmu, ya rayar da yankunanmu. Don haka lallai wannan kwamiti ina jinjina masa, kuma ina masa addu'a na fatan alheri da wannan kyakkyawan tunani da aka yi, cewa dukkaninmu a matsayinmu na ahlus sunna mu aje duk wani san rai da wani bambance-bambance da yake tsakaninmu, mu tsara mu rayar da wannan sunna kamar yadda sahabbai suka yi,
kaman yadda tabi'ai suka yi tabi'i tabi'ina da sauran magabata suka rabu da duniya lafiya kuma in muka yi wannan zamu kai ga wannan nasara muna fata wannan kwamiti Allah ya kara masa albarka kuma naji dadin da aka aje wannan karatu a wannan masallaci domin wannan masallaci shine masallacin mu na farko ahadin sunna a karamar hukumar da gaba daya shine masallacin mu na farko a lokacin ma ba haka yake ba da haka ina jinjina ma mai wannan gida Malam Abubakar Allah ka ji kanshi da rahama wanda aka fi sani da mai anguwa dan ladi shi da sauran dattijan da suka tsaya su yi tsayuwar mai daka har wannan sunna ta kawo gare mu domin ba dan tsayuwar su ba to da sai dai mu ji labarin wannan aiki to Allah ya saka musu da dadi ba dadi sun yi duk abin da za su iya a cikin su akwai waɗanda gidajen su ma ya gare su gare su zama saboda sun ce sun yarda da wannan sunna yau ga sunnan yanda ta zama ta daukaka ta ci gaba to ba komai ya jawo wannan ba hakuri da dauriya da yadda da idan Allah shi ya ja masa wannan aiki to ina fata mu ma mu yi haka da insha Allah za mu kai ga nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا يوا الأمة كتير نجا فسق ويندا مسلات نيس كده الأمة كتير بعض من زمان شيء مقارب ودي والله بعوا يوم بني بعد بارم بني والله إني كرقول ko da gaskiya insha Allah zaka kuma fita Allah na cewa mai yattaqillaha yaji Allahu makhraja malam zaman wa ajibu sai ya mana bayani akan wannan nukta mai muhimmanci matasa annaba mu shawara madaji da zuwa majalisul ilmiya ana karatu ka a gurar a garin nan gurai daban-daban amma kuma maki ne abin da ke mamaki inda za ta littafi ne za a wannan masallacin malam khaliya sa inna alhamdulillah ku ta a'udhu billah su za ka ana itasallaluna ana sallalewa sai bayan daya wani inda za a sa can an gomu ne haka ne ana ce a'udhu billah wallahi matasa ku ne dukan mu nan in mu duba mu ga ashabul kafi Allah ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq sai ta innahum fityatun fityatun sai ta me amanu wazidnahum huda idan kuma zumma ma zai ce fitya sai ka wuce a cikin me jami'i dai kana cikin jami'i to ga matasa ana karatu malam Abdulkabir nayi malam Hadan nayi a gurare amma ba ma zama to wallahi irin wannan shubuhan da ake kawo idan ba ma zama a ga majalis ilmiya in ba mu wallahi za a iya kawo maka wata aya ka nema a ce ka yi bayani akan ta ko wani hadisi sai ka ce ayi qur'ani akwai cin karo to ka da wararo wallahi in ka samu wanda zai kure ka zai kawo maka ayoyin alqur'ani amma nan zai kada kai misali mu dauki wannan ayat suratul a'raf Allah ya ce falanas'alanna alladhina usila ilayhim wa lanas'alanna mursalin aga duk kowa za a tambaye shi manzanni ko kuma sai suratul rahman ya Allah ya ce fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insu wa la jan aga ba an ce ba ai tambaya ba to in ka koma shan kiti a cikin tafsirin sa a cikin mudallali na farko yayi tarihin wannan matsala dan uwa dan Allah mu dinga zo majalisi har ga Allah mu dinga gano wasu abubuwa muna fata malaman mu malam Sheikh Malam Ismail da sauran malaman mu wanda suke da mu Allah ya saka musu alkhairi mu kuma da irin su malam Hamza malaman mu mu aboki kuma da malam Khalid fada sai Allah ya kara rayuwa albarka Allah ya sa wannan lajna mu Allah ya kare mu daga sharrin shaytan Allah ya kare mu daga sharrin shaytan Allah ka dauka sunna da masanta Allah ya kaskanta da duk wani makin sunna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi kafin a rufe mana da addu'a ya zama dole mu yi godiya tare da fatan alkhairi ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman da dukiyansu da lokacin su aka ga wajen ganin wannan karatu din ya gudana
ga ruwa ya wadata, ga ɗan abin tsotse-tsotse, da ɗan shaye-shaye, Allah ya saka maka wada. Musamman shi wanda ya jagoranci wannan aiki muka ɗora masa da kwamitinsa shi Yasir Musa, Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya ba mu mahaifinsa lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Da dukkan sauran waɗanda suka taimaka da kuɗinsu da kuma lokacinsu. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Da haka mallam wani zai yi adam. Mallam Salu, to agar maka Allahu an ce ka rufe mana da addu'a. Sai saka da.
Sallu ala nabi. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa ij'al tafarruqana tafarruqan ma'zuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izz al islam wal muslimin wa izz al shirk wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد.